وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيو كان وتا biyar ga watan Rajab shekara ta 1435 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina, wanda shine ya dace da 4 ga watan 5 shekara ta 2014 a lissafin Turawa. Muna darasi na 34 a cikin wannan littafi mai albarka na Ahkamul Janaiz na Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na Ihya'u Sunna a cikin birnin Kano, a kofar Nasarawa a cikin birnin Kano. Da yau da ikon Allah da taimakon sa tabaraka wa ta'ala, zamu tashi a gabar magana ta 12 shine hamlul janazati wattiba'uha, daukan gawa da kuma raka gawa, hukuncen da yake rataye akan daukan gawa da kuma raka ta. Allah ya sa mu cika da imani. Malai yace wajibu hamlul janazati wattiba'uha wa zalika min haqqil mayyit almuslimi 'ala almuslimin wa fi zalika ahadithun azkur ithnain minha wajibin. Ya al'umma muslimi, wajibi ne, dole ne idan mutum ya mutu a dauki jana'izarsa, ma'ana a dauki gawarsa, sannan wajibi ne a bita a rakata. Wadhalika min haqqil mayyitil muslim, yana daga cikin haƙƙin mutum musulmi da ya mutu akan ƴan uwansa a yi masa wannan abubuwan guda biyu. An ce haƙƙin mutum musulmi, kaga ba sai danginka ba, ba sai dan garinku ba, ba sai dan jam'iyyarka ba, ba sai dan kungiyarka ba. In dai musulmi ne, yana da haƙƙi akan dan uwansa a lokacin da ya mutu ya dauki jana'izarsa, gawarsa, sannan kuma ya raka shi. Duk abin da aka ce haƙƙinka ne akan dan uwanka, idan bai yi maka ba zai biya ka. A fahimci wannan da kyau. Kar a dauka cewa wai alfarma ce ake yi wa matattu a dauke su ko a raka gawarsu, wai alfarma ake musu. A haƙƙin su ne, kamar yadda kai ma mai daukan kuma haƙƙinka ne a yi maka. Dama al-insan imma hamil wa imma mahmul, ko dai wanda yake dauka ne ko wanda za a dauka. Mun dauke wasu da yawa, kuma mu ma wata ran za a dauke mu ko. Wa kullu ibn unsa wa in talat salamatuhu yawman ala alati alhadba'a mahmulu, kowane mutum ibn unsa wa in talat salamatuhu, ko mun nisan kwanansa ko mun lafiya, duk lafiyar da Ubangiji Allah ya bashi ko. To wallahi wata rana sai an dauke shi a makara, lalle wata rana sai an dauke shi a makara, ana kai shi za a binne shi. To akwai hadisi akan wannan bayani. Hadisi na farko qauluhu sallallahu alaihi wa sallama haqqul muslimi ala almuslimi wa fi riwayatin yajibu lil muslimi ala akhihi, haƙƙin musulmi ne akan dan uwansa musulmi. A wata riwaya wajibi ne akan musulmi. Na farko shine khamsun, abubuwa guda biyar. Na farko raddu salam, mayar da sallama. Idan dan uwanka musulmi yace da kai assalamu alaikum, wajibi ne, dole ne, haƙƙin sa ne akan ka ka ce masa wa alaikumus salam. Na biyu wa iyadatul marid, gaida marar lafiya. Yayin da dan uwanka musulmi ba shi da lafiya, yana da haƙƙi akan ka je ka gaishe shi, ba sai wai in kasuwa ku ɗaya ba ba sai in ajin kudi a makaranta ba ba sai in ango kudi ba indai musulmi ne indai bai da lafiya to yana da haki ga dan uwansa ya gaishe shi wattiba'ul janaiz shine mahallin shahid raka gawa binta shi ma haki ne wa ijabatu da'wa amsa walima idan dan uwanka yayi walima ya dafa abinci ya kira ka yace wani ina gayyata ka dole sai ka je dole ba wai naga dama ne naga dama bazan je ba dole ne wa tashmitul afisi na biyar shine tashmitul afis gaida mai atishawa in dan uwanka yayi atishawa ka shabu to sai ka ce da shi yarhamukallah amma da sharadin in yace me in yayi wa Allah godiya kai kuma kai mai addu'a in bai yi wa Allah godiya ba ka rabu da shi ko guda 300 yayi ka kace masa komai ka rabu da shi fahimtum sai wannan hadisi akhrajahu al-bukhari wa siyaqu lahu wa muslim buhari ya ruwaito shi da muslim bi riwayati thaniya wa ibn majah da muslim ya ruwaito shi riwaya ta biyu ibn majah ma ya ruwaito wa ibn al-jarud wa ahmad wa qala fi riwayati lahu sitt a riwayar ahmad yace haqqul muslimi ala al-muslimi sittun anan gura haqqul muslimi ala al-muslimi khamsun wa zada to menene na shida din a riwayar imam ahmad wa idza stansahaka fansah lahu idan dan uwanka mu'mini ko muslimi yana maka yi masa nasiha to kai masa ko kuma idan dan uwanka musulmi yana maka sauƙaƙa masa to ka sauƙaƙa masa ko a karkar kasuwanci ko na makamancin wannan ko mu'amala wa fi riwayatin li muslimin a wata riwaya ta muslim aidan kuma du akhrajuhu kulluhum min hadith abi huraira haka yazo a wata riwaya din ta muslim wa hiya riwaya kai afwan li muslim wata riwaya ce ta muslim cewa idan yayi maka yana maka mai nasiha kai masa kamar da suka fitar shi daga riwayar Abi Huraira wa fil babi an al bara ibn azib bara ibn azib ya ruwaito a cikin wannan babi inda shaykhaini a wajen bukhari da muslim wa ghairihi ma da wannan su jama'a mu koma kan hadisin nan karo na biyu mu duba shi duba na basira na farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bude mana cewa haƙƙin dan uwanka akan dan uwanka ma'ana haƙƙin dan uwanka akan dan uwanka haƙƙin musulmi akan musulmi ya faɗe su na farko a juya da sallama me juya da sallama assalamu alaikum sai ka ce wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh wannan kamiyar masa sallama kenan saboda duk wanda ya ce ma assalamu alaikum fa addu'a ya ma cewa ya amincin Allah ya tabbata a gare ku kuma kai sai kai shiru sai ka ce kai ma amincin Allah ya tabbata a gare ka ko a gare ku da rahamarsa da gafararsa wa maghfiratuhuma a wata riwaya to wannan haƙƙi ne ya jama'a ba daidai bane abinda mutane suke na gargajiya mutum yazo ya ce assalamu alaikum sai ya ce barka dai ko mutum ya ce assalamu alaikum a ce yawwa subhanallah an gama wannan yayin tintinin an daina yanzu yara kanana ma suna bol ma sai ga suna sallama wallahi kananan yara kanana qabla al-bulugh wa qabla at-tamyiz ma kuma ka zuba ido gani saboda sunna ta ratsa mutane ko ba ka bane alhamdulillah rabbil alamin kada wani a zo ayi mai sallama ya ce yawa ka ba yake ce ba ma guje abi ba sai ka ce wa alaikumus salam wannan haka ake sannan kuma kai kada ka zo wurin mutane ba kai musu sallama ba akwai wanda shi kuma in ya zo ya tarar da su ce jama'a barkanku dai a'a an daina wannan jama'a barkanku dai a'a jama'a assalamu alaikum sai ka ce assalamu alaikum barkanku dai amma kaga jama'a ta bainal husnayn ka hada tsakanin kyawawan abubuwa guda biyu ga sunna ga al'ada ko ba ka bane al'ada ka barfiya mai kyau amma ka ce sannunku barkanku dai amma barkanku da asuba in dai baka ce assalamu alaikum ba to waɗannan kalmomin la taqumu maqama taslim, ba sa zama a matsayin sallama. Don Allah mu gyara, don Allah mu gyara. Kuma wani kuma zai zo ma la barkan ku dai din la assalamu alaikum ba zai komai ba, yana zuwa yana neman wani gida an bai kwatance, yana zuwa din sai tsaya sai sauki gilas gida alajuwa ne muke nema. Wani ya taba zuwa yayi wa mutane irin wannan, assalamu alaikum bai bi sallama ba kai, me ko yace assalamu alaikum bai ce komai ba, yana shi mota ce gida alajuwa ne muke nema. Sai wani ya ce a ba mu san gidansa ba, sai dai mun san gidan assalamu alaikum. Kawai sai jikinsa ya bashi ce ku yi hakuri don Allah, assalamu alaikum. Kaga wa'azi cikin sauki, ba mu san gidansa ba amma mun san gidan assalamu alaikum. Wannan abu ne mai kyau, so da Allah mu gyara wannan al'ada ko dan amfanin karatu aiki da shi. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ko assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ko assalamu alaikum suke wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuhu. Duk wannan ya halatta. Amma fa ko iya wanda yafi yawa, iya wanda yafi lada. Assalamu alaikum kace wa alaikum assalam yayi. Assalamu alaikum kace wa alaikum assalam wa rahmatullah ya fi lada. Assalamu alaikum kace wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu ya falada. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuhu ya falada. Insha Allah. So kada a manta duka sunnoni ne na Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da ya zama wajibi mu yi kokari muke tabbaka su a rayuwarmu na yau da gobe, dan shine amfanin bin sunna din. Amma a ce mallan al'umma musulmi ne da sallama da gaisuwa ba su iya rayuwa suna Annabi ba, ai abin bai ba, wannan gabar magana kenan. Sannan gai da marasa lafiya, akwai wata dabi'a da mutanen mu suke da shi, idan mutum ya je asibiti gai da marasa lafiya directly sai ya tafi ya wuce wurin dan uwansa da yake kwance, zai tarar da ɗakin marasa lafiya mutum 40-50 a kwance, iya gado iya ganin ka. Amma tunda ba wurin ba ƴan uwansa bane ba na jini, to ba zai kula su ba, yaf 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 zai wuce, ba zai tsaya ko ina ba sai ya je wurin ɗan uwansa. Da ya je ya gaishe shi ya masa ihsanin da zai masa sai ya sake dawa, ba zai iya buɗe baki daidai da makocinsa da suke kwance a wurin ya ce masa ina kwana ya gajiya ya jiki ba, to shi ma wannan ba daidai bane. Idan ka je gaida marasa lafiya ka je ka gaida dan uwanka, idan ka gaida dan uwanka in zaka fito ka bi dai alal aqalli dakin, in ba mu ce ma ka bi asibitin ba, to alal aqalli dai dakin su samu wannan falala ta kaje ka gaishe su, ka musu addu'a, Allah ya muku albarka, Allah ya ba ku lafiya, Allah ya ba da hakuri, Allah ya warkar da ku, sannunku sannunku jama'a sannunku, yaya mai jiki, Allah ya ba da lafiya, kai sannu fa. Haka ya kamata mu rinka yi da mazan mu da matan mu. Ina fata ana fahimta. Amma za ka mutum idan shi dan gata ne ko yana da dangi, in ya rashin lafiya za a zo a yi ta gosulo ana haduwa a gindin gadansa, har gida ake haduwa na yi. Amma Allah za a zo a hadu amma ba za a gaida makoci ba. So wannan ba daidai bane, ya kamata mu gyara. Sannan su kansu majinyata, wani wanda zai zo kwanta shi Allah ya hore masa, yana da dan hali, yana da gata, an kawo mai abinci da safe da zai iya cinya duka ba, an kawo mai na rana bai iya cinya duka, an kawo masa na yamma, haka zai ka tara shi mai kun ya dauka ya ba makocinsa da zai bayar ba, sai dai a tattara a zuwa dustbin a je a zubar, saboda shi dan gata ne. Wani ma idan ya zo ma za a zo a zuba masa da kayan shaye-shaye, exotic ne, five alive ne, wacece menene menene, duk a zo a jejjera masa a fridge dinsa katan-katan na ruwa ya zuba a karkashin gadansa, makocinsa kuma yana maleji da fiye wata, yayi ya sha ya sha, ba zai iya ce muku kwaya ɗaya roba ɗaya na ruwan sha ya ba dan uwansa ba. Duk wannan ba addini bane, ya kamata mu yi kokari mu zama masu tausayi. Kai da kake gadan rashin lafiya kana dab da mutuwa, insha Allah tabaraka wa ta'ala, ai kaga kai ya kamata kai aiki mai kyau ko? Amma mutum yana kwance baya da lafiya kuma marowaci, wannan ba daidai bane ba. Wani ya zo wurin da yake daidai inda yake fankar da cike yake bata, aka kawo mai sabuwar fanka aka kafa masa, wannan masu dan abun nan kenan, aka sa masa sabuwar fanka, aka sa mai talabishin din ma bata yi sosai, aka kawo masa aka dambara masa. Kai malam mutanen mu suna barna fa a wajen rashin lafiyar nan, ko da yake ba a ce barna kai tsaye ba, amma dai abun akwai wuce gona da iri. Wallahi akwai mutumin da bashi da lafiya, akwai hakuri ribar kafa ce, bai da lafiya, aka kai shi asibiti aka kwantar da shi, insha Allah da aka kwantar da shi sai aka tawo mai da television ɗinsa daga gida da kasassuka na wasan kwaikwayo da na kallo da na fimafimai for entertainment, a dauke masa kewa wai. Yana kwance fa bai da lafiya, niki niki akan gadar rashin lafiyar nan, amma wallahi in ga maka mutumin nan idan sa uru a jikin talabishin din nan yana kallanta yayi kallo. Akwai wanda kida ake zuba masa a memory, a sa masa a kawo, a sa masa a kunnan sa. Duk wanda yake zuwa gaida marasa lafiya asibitoci zai ga ikon Allah, zai ga mamaki, ko ba kuma ne ba. To in dan abinci ne aka kawo wannan ba laifi, abin shi aka kawo ba laifi, wani abu na gashi aka yi masa ba laifi, amma yanzu tsakani da Allah mutum yana kwance, ko ya tashi ko ba zai tashi ba, fi sabilillah yaje sa kawo masa kasuka na fimafimai da wasan kwaikwayo yana kallo. Akwai akaliya cikin wannan abu, akwai hankali, wannan ba daidai bane, kuskure ne. Ku bugawa ku rakata, idan an yi mutuwa a unguwar ku raka, ko da baka san mutumin ba. Jama'a Allah ya kawo mu lokacin da mutane kuna jiko, wato wai yanzu mutuwar ma sai in ka san mutum. Da za a yi mutuwa a unguwar ku, idan baka san mutumin ba, ko zuwa ta'aziyya ba za ka yi ba. Wannan ita ce ɗabi'ar mu, abinda muke rayuwa akai kenan, sai dai Allah iyafe mana. Baka ji a ranka ma cewa an yi mutuwa, tambaya ma wani bai zai yi ba, tunda bai san shi ba, ko mai gidan bai san shi ba, ko an yi magana ni na ga an yi mutuwa, cewa wani mutum ne can ya mutu, wani mutum ne can ya mutu, ka ji ba, wani mutum ne can ya mutu, kuma dan uwanka musulmi ne ba, wanda annabi ya ce yana da haƙƙi akan ka. To haka kai ma za a yi ma, idan ka mutu wani bai san ka ba, sai ya ce wani ne can ya mutu. So dan Allah a anguwa, idan an yi mutuwa mun san mutumin nan ko ba mu san mutumin nan ba, don Allah mu je mu yi musu ta'aziyya, dan suna da haƙƙin mu je musu, wannan shine kuma haƙƙin ƴan uwantaka din. Sannan mu bugawa, me bin gawa, za mu zo mu bayani akan nau'in bin gawa kala biyu ne, nan gaba za mu yi bayani. Wa ijabatu da'wa amsa walima, Imam Shawkani cikin littafin Nailul Awtar ya yi bayani dangane da walima, babi guda yayi da hukunci hukuncen da malamai suka fitar dangane da halattar walima, cewa idan wani yayi walima ya gayyace ka, to dole ne ka ji, dole ka duba in uwantaka mala ukhuwal islamiyya mala. Idan ba za ka je ba, ka nemi uzuri, buga waya ka ce don Allah wani gayyan nan da kai mun, ba zan samu zuwa ba saboda na yi tafiya, ba zan samu zuwa ba saboda ba ni da lafiya, ba zan samu zuwa ba ina da makaranta ko ina da karatu, da Allah ayi mun afuwa, sai ya ce na maka shikenan. Amma mutum a gayyace shi walima ya ƙi ya ji, wannan ba musulunci ba ne. Sannan kuma akwai ƴan gayyace soɗi, yauwa gayyace soɗi karelu da yake biya kwano, ba gayyace ki ba ko ba a gayyace ka ba. Mutum daga jin walima wai wani wai kullun yawo yake wai da cokalinsa wai aljihu, eh ba ready kenan, sunan wani batir da ya ji ana gayyar walima shikenan da cokalinsa. Akwai matan da ko in dai sun ji an kira walima, ko mijinsu ya ba su dama ko bai ba su dama ba, ko danginsu ne ko ba danginsu ba, ko an gayyace su ko ba gayyace su ba, insha Allah sai sun ji. Ga satar tsiya da ake yi a wurin walima, musamman da ta mata, yauwa. So da Allah ya kamata mu gyara irin wannan ɗabi'u a sunna, in ba gayyace ka bai kamata ka je ba. Idan kuka je, to sai ka nemi izinin wanda ya gayyar. Annabi sallallahu alaihi wa sallama wata rana an gayyace shi walima, zai tafi sai wasu sahabbai suka bi shi, ko wani ya bi shi a cikin sahabbai, da aka zo daidai ne shiga wurin, sai ya kira wanda ya gayyan ya ce, to ni ka kira ni walima, amma wa inna hadha tabi'ani, ga wannan ya biyo ni, shin ya iya shiga? Sai wanda ya gayyace shi din ya ce eh bismillah ya shiga. Ka duba manzon Allah kansa aka gayyace shi walima zai shiga da wani, ai shi kam ai ka iya cewa garanti ne ya iya shiga da kowa, amma sai da ine mai izini. To ina wanda za a gayyace shi walima ya zai cika mota da abokanan su tafi, ku je ku cuci mutane, an gayyace mutane 30, kun je kun kaje kai kadai aka gayyata, kaje ka gayyace mutum 5, wancan ya je ya gayyace mutum 3, an zo abincin bai isa ba, kaga ai kun cuci mutane ko ba ga bane ba, saboda ba sa lissafi da ku ba. To duk wanda ga yace shi walima, to lallai ya nemi izini kafin ya je, in ba haka ba kuma kar ma ka je. Sannan dan uwanka idan yayi atishawa, to ka ce masa yarhamukallah. Amma malamai sun faɗa kamar yadda ya zo a cikin hadisi sahihi, cewa sai in ya ce alhamdulillah, sunna ya ku jama'a mutum ya ci shawa ya ce alhamdulillah kada ya shiru yayi wa Allah godiya saboda wai ya fitar da wani abu ne wanda ya kamata i godiya wa Allah saboda wannan to idan ya fada shi kuma sai wanda zai gaishe shi din ya ce yahdikumullahu ayarhamukallahu kai ko shi wanda zai gaishe ka sai ce rahamukallah sai kuma sai ka dade mai masa ansa yadikum Allah wa yuslihu balakum kenan mai yin atishawa yana da abu guda biyu da zai yi na farko idan ya atishawa to sai ce alhamdulillah idan makocinsa yace masa yarhamukallah to shi kuma sai ya faɗi abu nabi yace yadikum Allah wa yuslihu balakum abin da annabi ya faɗa kenan Allah ya shiryar da ku ya gyara muku ayyukanku shi kuma cewa yarhamukallah Allah ya maka rahama ya maka addu'a kai masa addu'a kaga wannan duka in uwantaka ce ta ne ta musulunci to amma a ka'ida kamar yadda muka karanta idan mutum ya ci shawa har ya kai sau uku to a kyale shi kurum ya buga daya kai masa yarhamukallah ya dada buga wata yayi hamdala kai yayi na uku to daga nan kuma shikenan sai ka ce to sai kai shiru idan ya bukaci a taimaka masa sai ka ce tafi asibiti idan mura ta kama ka ina fatan kana fahimta sannan ya kamata mutane su yi karatu su sani idan sun yi atishawa ya kamata su faɗi wani abu wallahi za ga mutum malam kamar da hankalinsa da girmansa da matsayinsa yayi ta yin atishawa amma ba zai iya faɗa baya addu'a nan baya yi mutum ya ci amma ba zai addu'a ba to yan boko ne ma ba su abin da sai mutum ya ci sai excuse me wallahi talak aka naga wani mutum babban mutum na shika Allahu akbar Allah ya raba mu da bokon da ba addini a ciki ai zama bokon banza Allah shirme in ga maka atishawa fa sai ka duba musulmi kaga shi amfanin zuwa makaranta ka rinka sau Allah alƙalla inda a ce yana sauraron malamai in yayi atishawa na ce alhamdulillah ya fi tsafta amma wai yanzu ka duba ya bar na manzon Allah ya dauki na bature wai excuse me wala is excusing you kana baka hakuri kai da Allah ya hakuri ya dan takura ma yayi disturbing ɗinka ko dai ce shi bature yasa ko tusa ma yace excuse me aka wannan uwa yace su ai wani abu ne ba sai mutum in zai tusa sai ce excuse me please sai oh kai wala bala wato shi za malam idan Allah ya maka ni'ima da musulunci ka gode wa Allah malam so wannan wani excuse me babu kawai in ka buga atishawa alhamdulillah kuma ana so mutum ya rufe bakin shi yana da kyau sannan mutanen mu kuma ka san gasu yadda suke sai dai hakuri mutum ya zo zai atishawa sai ya jika ku gaba ɗaya ku da kuke mutane gawu duk ya fesfesa muku ba abin da ya dame shi amma wanda ya san me yake zagaya sun kuya kansa to da Allah mu kula da waɗannan adab ake ce da su adab laduba na sanin ya kamata excuse me mafi kina fi islam mafi irina kun fahimci wannan to sannan asani hadisi nabi manzo Allah yana cewa udul marida wattabi'ul janaiz ku gaida maran lafiya wattabi'ul janaiz ku raka janaiza idan an yi mutuwa ku raka gawa tuzakkirukumul akhirah raka gawan nan zai tunatar da ku lahira haka hadisin ibnu abi shayba ya rawaito shi fil musannaf wal bukhari fil adab al mufrad wa ibn hibban fi sahihi wal tayalisi wa ahmad wal baghawi fi sharh al sunna min hadisi abi sa'id al khudri duk sun rawaito shi daga annabi sallallahu alaihi wa sallam kun ga wannan qalin da muka samu annabi ya ce ku gaida marasa lafiya ku sani cewa gaida marasa lafiya abu ne mai kyau don Allah ka yi kokari alhaji ka yi kokari ya kai bawan Allah a rayuwarka ka ware wani lokaci a wata sau ɗaya sau biyu ne ka rinka ɗaukan iyalanka kuna shiga asibiti don ku gaida marasa lafiya ko da ba ku san su ba wannan abin yana da daɗi amma yana da wahala ka ɗauki iyalanka a mota matanka da 'ya'yanka ku shiga asibiti don ka koya wa matanka addini don ka koya wa matanka bin sunna dan ka koya wa ƴaƴanka addini da bin sunna ku ce ka ce da su ku zo mu je asibiti wa za a ga yanzu za mu je mu gaida marasa lafiya ne suwa sai ka ce ƴan uwan mu musulmi kaga ka koya musu cewa sun san cewa dangin su ne duk wanda yake musulmi yake kwance dan uwan su ne to ko bayan ka kwanta iyalinka za su ci gaba ne wannan kana da sadaka jariya wallahi akwai mutumin da na sani ina masa addu'a kullun tsakanina da Allah in na tuno shi yana ne yana raye bai mutu ba insha Allah yana da wadata dai zai gurgudu wani lokacin haka kurin zai sa iyalansa tun karfe 3 kamar a wata sau 1 ko sau 2 su tashi su dafa shinkafa kamar buhu 1 ko rabin buhu yana da kulolinsa da ya saya dama a gidan shi ya sa ayi abinci sayo nama wadatacce kayan miya wadatacce a dafa kin da kasan biki za a yi a gidan shi a dafa a cika kulolin nan da asuba yana idar da sallah bayan yayi zikiri zai zo ya tattara ƴaƴansa ya zuba su a mota ce a dauko wannan kulolin baba ina za a je lafiya ba zai tsaya ko ina ba sai asibiti da wannan abincin da ya dafa da shi marasa lafiya asibiti za su karya kafin ya je gari ya wayi yakan je wannan asibitin Murtala ko asibitin Nasarawa ko asibitin ina ne haka sai ya je da shi da su suna daukan plate na roba zai siya da chokali a baka abincin a bar maka plate din kula biyu kula uku tafka shi da kansa da babbar rigar sai sun koya yana zuba ƴaƴansa suna bin gado bayan ya raba musu kuma zai bi da yaran nasu suna biye da shi a baya yana cewa ya kuka ji to Allah ya ba ku lafiya kowa ya duba sai ya ga ba danginsa bane ba dan uwansa bane wallahi na san mutumin nan almajiri na ne yana nan kuma tsakani da Allah yake wannan abu me zai hana mu yi wannan yanzu wannan kana tsammanin idan Allah ya waiwace shi ba sai ba shi rahama ba insha Allah malam abu ne mai kyau abu ne mai daɗi to wani lokacin kuma in yana da dama sai ya canja 500 da yawa duk wanda aka bashi abinci sai a haɗe mai da ajiyar mai da 500 kaga bai dauki nauyin su gaba ɗaya ba amma ya faranta musu ana so ka faranta wa mara lafiya so wannan abu ne mai kyau shabab samari matasa ku rinka yin kungiyoyi da za ku rinka shiga asibitoci kuna taimakawa marasa lafiya a satin nan da ya wuce wani babban asibiti a garin wani dan uwa ya bugon waya ce da sassafe yace wallahi sai ga motocin na wadanda ba musulmi ba malam mota a cike da abinci malam sun shiga asibitin nan gado suke bi su raba musu abinci sannan kuma su ba su kudi wadanda ba musulmi ba duk asibitin nan za su bi shi da wanda ba musulmin ba kuma ba wai ƴan wansu kare suke bawa ba fa kowa suke bawa sannan idan sun gama bayarwa daki sai su tambayi ma'aikatan asibitin su ce wane ne aka rubuta mai magani ya kasa biya ya kasa saya sai a zo a ce gashi nan sai su biya mai wallahi ni ina da labari na sani akwai lokacin da muke zuwa asibitoci ziyara irin wannan ana raba musu mu ba abincin ma ake bayarwa ba dan lemo da ayaba dai haka dai ake bin gado ana ba su karka ga yadda abun ne yake da tasiri yake da amfani amma ina gaya maka akwai wanda muka tarar wallahi malam amme da shi ya zama kirista saboda tsabar taimakon da yake samu daga gurin kirista musulmi ne malam an yi jinyarsa ƴan uwansa da sun gaji da shi su kuma suka yi taking opportunity suka samu dama suka yi amfani da ita aka tambaye shi mai matsalolinsa aka bashi ya faɗa aka bashi kuɗi aka ce bayan nan fa ya faɗa aka bashi kuɗi aka yi ta mai magani aka masa aiki mutumin nan ya abin nan suka ce to me ye aikinka me sana'arka ya ce shi gaskiya ba da sana'a suka ce to zaka zama kirista idan zaka zama za mu baka aiki za mu maka aure za mu baka gida za mu maka la wallahi ya ce kwarai kuwa riddayi ya zama kafiri ya koma cikinsu suka yi masa abin da za su masa kuna tsammanin Allah bai zai kama ku da wannan abin da kuka bar dan uwanku ya bar musulunci to haka ake abubuwan nan suna faruwa da yawa a iya samun maguzawa wadanda ba musulmi ba a wurare da dama ba a shiga ana musu wa'azi samarin birni kowa ya zauna sai dai ya saka riga ya kare hula ba ruwan sa ya saka kayan sa ya hawo mota ya zagaye gari a sha iska an samu hotel lantarki a gari ai ta zagayawa ana fafa ƴan mata ai ta harka shikenan ga mabukata nan na rantsi da Allah maguza wanda suke jihar Kano ba za su sabu ba kuma maguzawa Hausawa suna magana Hausa sun ma fika iya Hausa amma ba su san musulunci ba nan mun zo mun hadu wani ya iya wani bai iya ba kowane malami idan ya zo sai ya samu gindin zama shi a birni zai zauna ya sha iska ya hawo mota mai tsada ya auri manyan mata ya je abubuwan da zai gina gida ko mai harka gwamnati da su ake a fafata idan an zo nan a tsaye da mutane su ne za su wuce shikenan abin da ake sha'awa ga mutane a cikin ƙauye nan suna da buƙatar a taimaka musu ko an ce kowa shikenan in yayi karatu din sai zai zauna a birni shi ma ya zama malamin birni a fita ƙauye aje ayi da'awa wannan magana ina fadanta a kaina ni da nake magana yawa ya kamata mu fita mu rinka daukan ɗaliban mu muna fita muna zuwa muna isar da sako muna fata wannan magana ko Allah zai isar da ita wani kunne da zai ji aiki da wannan daidai gurbado amma wallahi muna da rauni ita ce gaskiyar magana kai malam duba fa musulunci fa duk Afirka fa baya Kano amma yanzu ya kamata a ce akwai sauran maguzawa a jihar Kano fi sabilillahi to akwai inda wallahi baka isa ma ka shiga ba kuma ƴan nan jihar ne wata ran kuma wani zai fito a cikin sa ya nemi gwamna wallahi ina zuwa ake ana diban su ai ba su san boko ba su karatu ba komai a je a dauke su a shigar da su birane ga garurukan can da ake kai su ana kai su makarantu su je su yi tun daga primary su yi secondary a ba su jami'a su yi su samu matsayi a gwamnati su ma su fito su ma yan gari ne su ma yan jiha ne kuma suna da indigen ka isa ka hana su ne tun da baka je kai musu wazi ba ka isa ka hana su so wallahi malam ina gaya muku akwai rauni trela za ka ana shiga da shi ta magani da kayayyaki da kayan abinci da taliya da shinkafa katan da wannan buhu da sauransu amma mu in mun tashi namu wa'azin sai dai mu tattara kun mokara a zo ai ta wa'azi a masallaci jama'a taimaka sai mutum ya je ɗemo tsohuwar rigarsa shekarar ta bakwai da ɗinkawa ya sa ta guga kawai ya kashe ta tayi datti dan wulakanci ma ba zai wanke ta ba na rantsi da Allah da dattinta zai kawo wannan an experience ina da experience da gogewa akan wannan abin da yake gurgurdu wallahi sau da yawa za a je a nemi taimako a ce jama'a taimaka za a kai wa maguzawa taimako ya mutum ya je ya samo rigarsa ta bacci mai datti mai yawun bacci ko rigarsa mai shegen datti da doyi ya wanke ta ma wai Allah zai ba wa wanke ta idan sa man turare ya kawo masallaci bai ba aka zai tukuku yake ya kawo ba dai kun ce a bada kyautar riguna ba to zaka sha mamaki wata rigar in an bude ta sai dai kai haka ka rufe bakin ka Allah da haka zamu ci gaba da haka zamu yi wa addinin Allah aiki ka je ga inda mutane suke fitar da kudade suke aiki dan su ciyar da manufarsu so wallahi musulmi wajibi ne mu tsaya mu taimaki waɗanda ba musulmi ba mu isa musu kalma ni ina ganin taimako ne wanda ba musulmi ba ka taimake shi ka isa masa da kalmar la ilaha illallah amma ya kamata ku sani kalmar la ilaha illallah wannan yanzu fa tana shiga ne tana karbuwa in an saki kuɗi dole masu kuɗi ku bada kuɗi kuma abin dole ne a division of labor dama kai malami mai wazi baka da kuɗi ko to kama ka iya wa'azi to ba da lokacinka kai kuma saurayi matashi kai ma wallahi Allah baka da kuɗin ko baka da ilimi to ba da damar ka kai rakiya mai kuɗi sai ka bada kuɗi sai masu ilimi su je su yi wa'azi su raba abinci su raba kuɗi su ciyar da mabukata yanzu idan an yi wa'azin wallahi karɓa suke ba ma gude zaka je kana mai wa'azi sai ce malam zan musulunta amma fa sai an min alƙawarin buhun taki biyu da manar bana za a ban buhun taki biyu a rubuta zan yadda zan karba zan yi wanka haka suke faɗa zan yi wanka mana zai shiga musulunci to ya ka gani buhun taki biyu ka tsaya ka yi tunani masallacin unguwar ku za su iya tara ma kuɗin buhun taki biyu ba wanda zai baka saboda sun saba ana zuwa a basu a gina musu tafkekiyar coci a kunna musu janareto a rinka kawo musu kuɗi da za su rinka foiling generator a sa musu kujeru. Akwai yaron da yaje wa'azi yace wallahi kauyen gabaki ɗaya babu gini mai kyau irin cocin a cocin, so idan sun sha zafin rana duk cocin suke za su hada abin su su bude ta a kunna generator su sha iska. Kwarai da gaske wani wuri da muka je wa'azin duk fa anan Kano ne ban ce muku yi ta raba ko ina ba, da muka je wa'azin na rantsi da Allah idan kaga cocin nasu da aka gina a kauye sai ka yi tafiyan sai hankalinka ya kusa fita. Kano fa tana da yawa wallahi yawan ta ya isa. Wallahi idan ka je kaga yadda cocin yake sai kaga masallacin zaka ji kunyar kai musulmi ne ma ka zo wurin malam masallacin gashi nan ginin kasa sannan rufin nan na ciyawa ne ya bazgare ta can ga wani yana da wani gizo ga wani ginin ya bude haka zai farke su ku can ginin bulo da bulo mu ku sai kayan aya da hadisi dai akwai amma ba da kuɗi babu. Ya kamata mu ji tsoron Allah mu gyara kuma wallahi sai Allah ya tambaye mu. Qultu wa isnadu hasan wa lahu shahidun min hadisi Auf bin Malik bidun al-jumlati al-akhira, hadisin isnadin sa ingantacce ne, yana da shaida daga hadisin Auf bin Malik ba tare da jumlar karshe da yazo a cikin riwayar ba da muka faɗa. Rawahu at-Tabarani, Imam at-Tabarani ya rawaito hadisin, Raji al-Majma kuma cikin littafin Majma al-Zawaid abu na 42 yace wattiba'uha ala martabatayn, bin janaiza da muka faɗa nan martaba biyu ne. Al-ula ittiba'uha min indi aliha hatta salati alaiha, abi janaiza tun daga gida har inda za a yi mata sallah, kaga bin farko kenan, ma'ana fito da janaiza daga daki a cikin gida har zuwa inda za a yi mata sallah, wannan ma shari'a ta ce ku raka gawa wanda yake ahalin gidan ne ko dangin gidan ne, to yaje a dauko gawa a fito da ita daga gidan a raka ta har a kawo ta inda za a je ta yi masa sallah, shi ma wannan addini ne, sunna ne. Nabiyu wal ukhra ittiba'uha min indi ali hatta yufraga min dafniha, daukanta daga inda aka yi mata sallah a sa ta aka fada a yi ta tafiya da ita har sai in an kai ta makabarta an binne ta a gama binne ta, to wannan tafiyan shi ma ibada ne addini ne. Kaga bin janaiza din kala nawa kenan, kala biyu ne, fito da ita daga gida zuwa inda za a yi masa sallah, daga inda za a yi masa sallah a dauke ta zuwa makabarta a kai ta a binne ta, shi ma wannan biyu ne. Malam yace wa kullum minhuma fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, duk daga cikin guda biyu ne annabi yayi. Allahu akbar. فروى ابو سعيد الخدري رضي الله عنه قال ابو سعيد الخدري يروي تو حديثي چوا النبي انا چوا ايانا شي ابو سعيد الخدري انا چوا كنا مقدم النبي صلى الله عليه وسلم يعني المدينه اذ حضر منا الميت اذن النبي صلى الله عليه وسلم فحضره واستغفر له حتى اذا قبض وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه حتى يدفن وربما قال حبس ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فلما خشينا مشقة ذلك عليه قال بعض القوم لبعض لو كنا لا نؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بأحد حتى يقبض فإذا قبض آذناه فلم يكن عليه في ذلك مشقة ولا حبس ففعلنا ذلك وكنا نؤذنه بالميت بعد أن يموت فيأتيه فيصلي عليه فربما انصرف وربما مكث حتى يدفن الميت وكنا على ذلك حينا ثم قلنا لو لم يشخص النبي صلى الله عليه وسلم وحملنا جنازتها إليه حتى يصلي عليها حتى يصلي عليه عند بيته لكان ذلك أرفق به فكان ذلك الأمر إلى اليوم. يتي أخرج ابن حبان في صحيحه والحاكم وعنه البيهقي وأحمد بنهوه وقال الحاكم هذا كرشي جماعة ابن فارشيني أبو سعيد الخدري يتي يتي وعيا عند من زن الله صلى الله عليه وسلم يزو مدينة لو كتن دع النبي يهيد رأي دعو مدينة idan mamaci ya mutu sai mu sanar da manzon Allah idan hudira minna almayyit, idan ɗayan mu mutuwa ta zo masa sai mu sanar da annabi fa hadarahu wa astaghfara lahu, annabi sai yazo ya halacci wannan bawan Allah yayi masa neman gafara Allah ya yafe masa kamar da an ga alamar mashashara mutum zai mutu sai a sanar da annabi a kira shi manzo Allah zai zo ita neman mai gafara ita neman mai gafara sai in an dauke shi ma'ana an karbi ransa sai annabi sai ya juya kuma ko kuma idan yazo yayi masa addu'a din aka lullube shi aka yi masa sallah ba an dauke shi ba to sai annabi sai ya juya sai ya juya sai su sahabbai sai su dauki gawan sai suka ce to tsakanin kiran annabi da muke yi lokacin da bawan Allah ne ya mutu ayi masa wanka ayi zo ayi mai sallah har a dauko shi a kai shi makabarta aje a binne shi wannan lokacin yayi wa annabi tsawo ma'ana suna tausaya wa annabi suka ce kai gaskiya lokacin nan ya tsawaita ya kamata a ce mun sauƙaƙa wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ma'ana ya zamanto sai in abin dab da za a yi shi sai mu kira shi kar ya zo ya zauna dan wani lokacin yakan zo ya zauna kafin a wanke gawar ka gane a shirya ta a fito da ita sannan izo yi mata sallah to wannan lokacin yana daukan annabi a matsayin sa na annabi yana da ayyuka da yawa yace sai muka fakashina mashaqqatan mashaqqata zalika alai sai muka ji mu tsoron mu tsanantawa annabi inji Abu Sa'id al-Khudri ka duba yadda bayin Allah suke tausayin annabi ka duba yadda sahabbai suke son manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai wasu mutane suke fada a tsakanin su irin yan garages da yan maganganu ina ma da ba ma gaya wa annabi idan wani ya mutu kar mu gaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai an gama shirya shi an yi masa komai kawai idan za a yi masa sallah sai mu kira annabi kun ga falam yakun alaihi fi zalika mashaqqatun wala habsun babu mashaqqa ba kuma a tsare annabi ba an sauƙaƙa masa Abu Sa'id al-Khudri yace sai muka ci gaba da yin haka kawai muka canja sai dab da za a yi abin kawai shi ake jira sai ya shigo sai kunna nu'dinuhu bil mayyit ba'da an yamut sai mun tabbatar mutum ya mutu sai mu sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an shirya shi fa ya ce wa yusalli alayhi zai mai sallah farubba man sarf wani lokacin sai ya juya tafi wa rubbama makata hatta yudfan al mayyit wani lokacin annabi yakan tsaya sai an binne mamacin yace fa kunna ala zalika hinan haka muka dauki wani lokaci muna yi sannan sai muka ce law lam yashkhas an-nabi sallallahu alaihi wasallam to ina ma da kawai dai in ma an yi mutuwar ma wani lokacin manzo Allah ba sai ya zo ba ma kun gane mana kawai ma mu bashi ma karamu wa Allah shi mu ma ai zamu iya yi wa amalla janazatana ilaihi ba sai ya zo ba mu dauki gawar mu kai masa gida ba sai an kira shi din nisa ya je ba a'a ai gawar sai a dauke ta a kai ta gidan annabi ba albarka take nema ba ita ma hatta yusalli alayhi inda baiti la kana zalika arfaqa bihi da haka ya fito sai wa annabi yace fa kana zalika al-amru ila al-yawm haka al'amarin yake har zuwa yau din nan da nake muku riwayar wannan hadisin yanzu ana a dunkure hadisin yana nuna mana jin kai da tausayin da sahabbai suke manzo Allah wannan akwai shakka a ciki to me tukucin da zan wasu addu'a mu musu addu'a mu mutunta su mu girmama sahabbai saboda duk wanda ya girmama manzo Allah ya kamata ka girmama shi ai ko wanda ya mutunta annabi ya kamata ka mutunta shi kuma ina jin anan ko mutum kwakwalwar majina ce da shi ya san dai wannan mutunci ne ai kuma ya san suna ganin girman annabi to ya wani kuma zai zo daga baya zai ce wai waɗannan mutane wai sun rida wai sun zama kafirai wai ba sa son annabi wai kaza wai kaza wai kaza kuma a yadda saboda mutane ba sa karatu ba a karantar da su sunna ɗaya kenan na biyu kun ga kina annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen lamari idan an yi mutuwa gawa ake daukowa a kawo masa ita gida kuma ya tantanta ai masa haka mu lura duk mutumin da yake da nauyin al'umma a kansa yana da shagulgula a kansa yana da kyau a rinka yi mai uzuri ba wai manzon Allah kade ba fa daidai da malamai yanzu da suke da nauyin mutane in kaga mutum nauyin da yake kansa hankalinka bai zai dauka ba wallahi amma kai da shi ba dai bane saboda kai baka da matsalar nauyin mutane akai shi ko wance yana bukatar sa wannan ya bugo waya fatawa wannan yana so a yi mai sulhu da shi da matarsa wannan yana so a yi kaza wannan yana bukatar sa a gari kaza wannan yana bukatar sa a kauye kaza wannan yana kaza ga gidan suna bukata ga yayan suna bukata ga yan uwan suna bukata ga wani ne ga wani ne ga ayyuka ga neman abincin sa shi ma ga shige shige da fice to irin waɗannan abubuwan suna da yawa to sai a rinka yin uzuri tamamu bamu gane da uzuri ba wani yanzu aure ne zai yi sai ya kawo maka invitation ce mallan ga invitation nan ban dauke maka ba ali umman karshen zamani kenan mallam Mustafa mallamin sai ya kawo invitation zai bashi bayan ya bashi ce mallan gashi kuma ban dauke ma ba mana dole ka je ka ji gayyatan dauran auren da ma sai ka nemo ina ma zaka samu masa nasin wannan gayyan tukunna ma huwaye ce ka je ka tara wannan mutane amma wai za ka ce wai sai ya je wai baka dauke mai ba idan mutum ya zo ya aure baka je ba bai ganka ba shi kenan sai ya kama kirya da kai ai baka damu da shi ba ba wane aure na fa bai ji ba amma ya manta watakila ranar da ya gaici malamin nan yana da lacca wani wuri ko yana da karantarwa wani wuri wai kana da karantarwa kana da dalibai kana karantar da mutum sama da 70 ko 50 ko na kai wani wani sai ya zo ya baka invitation wai ya ce wai sai ka je ka kashe karatu na ilimi ka dai dauran auren da ko ka je ko baka je ba za a daura kuma zuwan ka bai zai kara auren komai ba kuma gariya na sha faɗa ina maimaitawa ku ji da kyau da babban baki da wasari dan in mutum zai je dauran aure ya san me zai kai shi wai in ka je aure yanzu dole sai ka nemi ango sai ka nemi shi mu je zan mu fa mu je zan mu dan za a je daura aure ka tsaya a gefe a zama ka shafa ci a kai kwana ai lami ne za a ce baka je ba sai ka je ango gaisa wani waye zo ka ganni ko to kaga yanzu shi ake nema ibadar lada mu muke yin wannan abu ya kamata mu gyara sai za ma mutane da hutar da kansu suka yi wallahi in za a daura auren nan kurin a zo da asuba ya an yi sallah a masallaci jama'a da suke masallaci kurin a daura shi kenan me sai an hana mai aiki zuwa aikinsa kuma daura auren da in kun je ma ba addu'ar ma kuke yi ba dan babur ya tsaya akan babur ɗinsa mai mota ya wanke motarsa ya zuba babban riga ya tsaya ana ta abin nan ana ta ɗaukan hoto ana ta kyamara ana ya zo mu ɗauki hoto wane aikin fa kenan fa al'ada kurin so ya kamata mutane ku zama kuna yi wa junanku uzuri yanzu mutanen da suke da nauyi a kansu a sauka musu idan mutum ya samu dama ya je falillahi alhamdu wal minna idan bai je ba kada ya fada da shi kada ya gaba da shi akan daurin aure wani ya bugo min waya daga Lagos sai ce akaram kallahu wani dan uwa aboki ya bugo min waya ya aiko min invitation ya ce sai na zo daurin aure kuma ni aiki na is very tight ina da matsatsan lokaci daga Litinin har Juma'a asabar da ladi nake da shi to dar asabar din nan ina nima iyali na na dan zauna a gida dai su janna wannan to daurin auren nan nasu ranar asabar ne yace mallan na buga lissafi kuma dole sai na bashi wani abu kudin jirgi daga Lagos zuwa da dawa 1000 kuma in naje sai na dan takuri wani abu na dan do da na masa na bashi to kuma yace wallahi bai dauke mun ba shine nake tambaya a shari'a in ban je ba na saba wa Allah na ce ba wani sabon Allah da kai dan ba wanda yace masa sai ya kira ka ai drum fa nake buga ya kamata ku san ina bugan sa yawa saboda an mai daga ya daura auren nan wani shari'a wai dole sai an tara mutane an yi alfahari an cika hanya an cika titi an yi buga invitation na miliyan 2 an yi wane ne an tara motoci an yi wance ta yi aure ta auruwa ne ya zo an yi waye ku dai ku yi abin da za ku yi amma kar ku lika shi da addini dan ku ba addini bane gargajiya ce kura in mutum ya ga dama yayi fa ne ma in wani ya ga dama bai zai yi ba yace to wani babban mutum a garin nan ya burge ni Allah yi masa albarka yace an zo za a daura aure wanda ya daura aure sai yace kaga in ka zo mun da sama da mutum biyu bazan daura auren nan ba yace ba a mun gaya yace in mutane zan tara a garin nan zan tara fiye da ba masa katsinci a kasan nan har kasar waje sai an zo so yanzu ba shi nake da bukata ba shari'a nake so ka zo mun da waliyin ka da wakilin ka in kai zaka karbi auren ka zo da kanka ni zan daura auren yata in baka ni ma ba za ka tarar da ni sama da mutum biyu ba kana ƙara na uku na hudu zancen ka ya ƙare kuma haka akai sai hakuri al'amarin ne ya za a yi hakan kuma aka dauko aka taho aka zo aka daura shi kine shi dai kada ka dauki matar ka tafi Allah kiyaye Allah shi kenan kawai ina da ihu dai ina ta karatu ba yadda za a yi da ni ba a nan dai wannan jawabin dai kage shi yasa ko kan bara ba sa yi saboda kowa yana tunawa akwai matsala a ce yanzu ni zan zo ne aure ban kira wani ba a'a bai zai yi ba to zan yi ta faɗa har ku yadda din nan gaba insha Allah ta'ala Allah ya ganar da mu to wani zai ce a to shi din ya aka yi ne aka yi ko to sai karatu na gaba zan muku bayani aka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ana kiransa sai ya zo ya nemi gafara wa mamaci ya masa addu'a wannan kyawawan dabi'un annabi ne yace wannan sahihun ala sharti shaykhain wafaqa wadabi wa inna ma huwa sahihun faqat li anna fi sa'id bin ubayd ibn sabbaq wa lam yukhrij lahu shay'an abu naga ba wala shakka fi anna al martabata al ukhra afdal min al ula li qawli sallallahu alaihi wasallam man shahida al janazata min baytiha lalle martaba abu na gaba shine martaban nan ta biyu ita tafi martabar farko menene martaba ta biyu shine ka dauki gawa ka raka ta daga gida inda aka masa sallah har zuwa inda aka binne wannan yafi falala sama da wanda zaka rako ta daga ɗakin ta zuwa waje kofar gida saboda manzo Allah ya ce man shahidal janazata min baitiha wanda yayi halacci janaza daga gida a wata riwaya manittaba janazata muslimin imanan wahtisaban wanda yabi janazar muslimi yana mai imani da neman lada kun ga haka janaza imani ne da neman lada hatta yusalli alaiha ko yusalla alaiha falahu qirat duk wanda yabi gawa yayi mata sallah ga neman lada za a bashi ladan qirati wa man shahidaha hatta tudfana wanda ya ainihin halacci janaza har aka binne ta wa fi riwayati al-ukhra yufraga minha har aka gama shirya ta aka gyara ta falahu qiratani yana da qirati guda biyu akai mata sallah ya raka ta aka binne ta yana lada biyu min al-ajr qiradi biyu na daga lada to wani zai tambaya ai mawal qiratani qila ya rasulullahi wa mal qiratani ya manzo Allah wai me qiradi guda biyan nan sai annabi ya ce mithlul jabalain al-azimain kamar manyan duwatsan nan guda biyu a wata riwaya kullu qiratin mithlu uhud kowane qiradi daya misalin dutsen uhud yake ka duba girman dutsen uhud shi ya kewaye madina gabaki daya dutsen gidan aljanna kenan to qiradi daya malam ya kai dutsen Uhud to idan ka je kai sallar janaza ka halacci janaza kadai kana da uzuri ka juya ka tafi gida ladan da za a baka ya kai ladan dutsen Uhud idan kai hakuri bayan ka mata sallah ka raka ta har sai da aka binne ta to shi ma kuma kana da wani qiradi kamar dutsen Uhud guda biyu dan girman Allah wace sallah zaka yi kowane zikiri zaka yi kowane ibada zaka yi ka samu wannan tarin ladan a take haka to shi yasa annabi ya ce imanan wahtisaban mai imani da neman lada kaga a nan gurin nake kira ga duk mutanen da wato ba sa zuwa janaza suna hasarar lada ba kadan ba ayi kokari a rinka halartar janaza dan kada a yi hasarar lada abinda muka faɗa na daidai Allah ya bamu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe muna neman Allah ya rangwanta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa bihi nasta'in wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan bawan Allah yace assalamu alaikum Allah ya saka wa malan ya ƙara masa lafiya Allah ya ƙara mana gaba daya yace ina so malan ya jinjina wa matasa ya kuma ƙara ƙarfafa musu gwiwa dangane da ƙara jajircewa wajen neman ilimin addini da nabuku domin su taimakawa kansu da ƴan uwansu musulmi da kuma addinin musulunci. Saboda matasa suna so su yi da'awa amma ba su dagewa wajen neman ilimin, saboda haka maimakon su kawo gyara sai su haifar da akasin haka. Assalamu alaikum. Wannan dan uwanmu ne ya yi ko mana takarda ta dan da zaburarwa da fadakarwa musamman ga shabab samari matasa cewa wato a dage da neman karatu da neman ilimi na zamani da na addini, dan a ce miki addini din kuma gaskiya ne duk da zai yi addinin Allah aiki, to yana da buƙatar ya zurfafa ilimin addinin daidai gwargwado, ba sai ya zama malami ba, amma in ya zama malamin abinda aka fi so kenan. Sannan ilimin zamanin shi ma ana da buƙatar sa. Yanzu akwai inda zaka je da'awar ba sa jin Hausa, dole sai ka musu Turanci. To kaga akwai buƙatar ka iya Turancin dan ka je ka isar da sako. Albishir inda nake taya muku, ina ta faɗa muku, ina maimaita muku, da yawa yawacin yaranmu da aka tuttura su karatu waje din nan wanda suka tafi kasashen waje masu yin boko, wasu su yawanci muna alaka da su ko ta irin Facebook ko ta email ko dai irin wannan social network da ake yi. Alhamdulillah wanda suke da tarbiya ta addini din za ga idan sun je sai su ta laluman malamai da za su rinka alaka da su wajen yi musu fatawa. Da yawa in suna baka labarin wasun abin da suke zai baka sha'awa, wasun kuma abin da suke yi ba kyau. To amma dai abin farin cikin shine alherin insha Allah zaka ce yafi yawa daga cikin su. Wallahi akwai waɗanda suka je, za ka ce universities din da suka je, kasashen da suka je, musulmin kadan ne wanda suke can musulmin, kuma su waɗannan yaran namu suka tafi daga nan Kano, kurin kasancewar su ƴan Kano kuma suna tarbiya ta addini, sai ya zamanto su ne a gaba a ilimin. Sai ga yaro an sa shi yana limanci a hakan alalace fa anan fa bai isa ko sahun gaba ma wani baya tsayawa, amma a can kuma kaga ya zama limami saboda musulmi ne shi, kuma alƙalla an ga ya dan iya karatu kuma yana dan background na addini, sannan akwai language din so sai je kama da'awa. Wannan zai sa sai fitar sa sai ta bincike sai ta bugo malamai waya ana fata, to malam ya za ina san su da yawa wallahi da yawa. To kaga ashe akwai bukata, ku dage ƴan uwana, lokacin ku ne ku dage. Yanzu bari mu buga muku misali, ga dukkan wannan iyayenmu ne ga sanan suna zaune masu furfura kullun suna wurin nan, ba yanda za a yi yanzu dattijan nan ya tafi jami'a ya ce zai je karatu jami'ar Bayero ko wata jami'a, ba zai yi ba, sai dai ya hakura saboda lokacin su ya kure, sai dai ya wani karatun daban. Kama kai yanzu kana da karfin ka, ba inda ba za ka je ba, ko sama ake jefa mutum ya dawo, za a iya jefa ka je ka dawo saboda baka da nauyi baka da masuliya kanka. Amma yanzu da cidan nan duk inda ya tafi ya bar gidansa ya safi daya, to gidan sai an gane baya nan, kai ko fa karan kadan miya in ka tafi ma wata kila murna ake an samu raguwar kwanan ka. So ku yi karatu, ba abin da yafi karatu muhimmanci, kuma karatun nan dukan mazan mu da matan mu wallahi muna da bukatar shi, muna da bukata musamman na addinin nan, ayi karatun addini ƴan uwana, muna da buƙatar karatun addinin nan, kuma ƴan uwanmu suna da buƙatar mu taimaka musu, mu da Allah ya tashe mu a wurin da ake yi, kuma Allah ya tashe mu a wurin da ake fadakar da mutane suna yi, to lalle mu sa kokari mu amfana. Kuma abu ne na lokaci wallahi, abu ne na lokaci, akwai lokacin da masha Allah sai dai ka shagaltu da bincike kuran a gida, kana ta haɓaka kana ta ibada, ko musamman mata ana samun rauni na ilimi a wajen mata, kaga yarinya budurwa ta girma over, amma wallahi malam da ka taba ta abin da ya shafi harkar addini zero sifir, ba san komai ba abin da ta iya, sai dai ce kwalliya ta kwali za ta shiga gari da yamma ta je ta dawo shikenan, ta bi titi a ganta ta gani shikenan, ta tada hankalin mutane ta yi barnar da za ta yi ta dawo babu. Kaga yarinya babbar mace malam ta shiga jami'a karatu, wallahi tallahi malam abinda Qur'ani wallahi wasu ba sa iya karanta Qur'ani, saboda yanzu girman kai ya shiga yaran mu ƴan matan mu islamiya ma ba sa zuwa, sai kaɗan wallahi daga cikin su islamiya wallahi wata tana ganin ƙauyanci ne ya wanda take shi abin nan, yanzu a ce tana zuwa makarantar islamiya a ina ita ba za ta yi islamiya ba, to ba za ta je islamiya ba, kuma babanki bai iya karatu ba, mamanki ma bata iya karatu ba, ko ba wanda zai koya miki, to ya za a yi ku zo ku jawo maza matsala su aure ku su aure nauyi su koyar da ku su koyar da ƴaƴanku dan ke je islamiya da ina ma makara mun kina cewa je ka gaba a kara maka saboda baki da abin da zaki kara mace fa mun ba ta da ilimi wallahi yanda ka ga to ina jin gwandama masara ina fata ana fahimta amma ga ta dai kurum wato rashin ilimi yana rage mu ciki ma so yana da kyau mata ku mutunta kanku ku rinka zuwa makaranta kuma kun ji wa'azi ku rinka aiki da shi kuna da himma zuwa gidan biki da gidan yini amma ba ku san zuwa karatu wani yayi tarkici da matarsa ya kaita makaranta ya yanka mata bom ya kawo ta ya ce ki je makarantar nan tunda ya kaita ranar farko ba ta sake komawa ba ya zo makaranta ya ce da Allah a biya shi kudin makarantar sa matar ta ki zo aka ce ai an bar ai an bada kudin makaranta ba a refunding ba a biyarwa yace wallahi nayi ta ki zuwa nayi ta kai ta ki zuwa amma kana bata masara ta ci kai ta ki zuwa kana tafa ne ka kawo mata kai ta ki zuwa shikenan tunda ta ki zuwa kai ma sai ka ki yin wani abu ko ba ka bane ba dan Allah mu gyara wannan fadakarwa ba wai maza kadai ba har mata ku yi hakuri akwai wata yarinya ce budurwa a nan jami'ar Wudul take ta gama secondary ta samu wannan ta shiga wannan jami'ar Wudul akwai wani kauye nan a cikin Agaya ba zan faɗi sunan kauyen ba amma wallahi nake gaya muku kauyen wato wani yaro ne fitinanne yaje ya debo shi'a kaji ko ya debo shi'a irin cirani din ne yaje ya debo shi'a yazo da ita kauyen ya dade yana barna malami galibin mutanen garin duk ya mai da su yan shi'a sati biyu da ya wuce wasu samari sun shiga yawon da'awa haka suke gaya mun ta hanyar yarinya suka samu labari ku saurari labarin nan dan ku gane cewa muna da bukatar hatta mata din yan mata su yi karatu ta je ta tarar da a garin nan duk yaro mai suna Abubakar mutumin nan ya sa an canja mai suna duk mai suna Umar an canja ya ce ai sunan kafirai ne waɗannan yaran ƙauye wallahi kaji suna zagin Abubakar da Umar a nan ƙauyen nan gaya babu kowa ba wanda zai karantar da su mutanen ƙauye ne kurin yarinya nan ka san me ta yi wallahi sai da ta je ta nemi alaka da wasu a garin take tafiya weekends idan irin asabar da ladi tun ranar juma'a in bata da lectures ma sai ta tafi ta je ta zauna a garin ta ci tuwo miyar kuka ta yi haƙuri da rashi ta zauna a gidan kara ta buɗe musu makaranta wa matan auren garin yarinya ce budurwa wallahi ko aure ba ce ba ta buɗe musu makarantar matan aure kuma ba wani ilimi ne da ita ba dan makarantun islamiyyar nan dai da aka yi a gida kafin a tafi jami'a shi take amfani da shi ta ce yaranku kuma asabar da ladi tunda ba a zuwa wannan ku zo ku koya muku ta buɗe makarantar yara ana ta zuwa shi wannan dan shi an yaran garin shi an ce yake koya musu ba ilimi ba so akai ta kawo mata yara to abin da ya faru shine kes din aka kawo mun cewa yanzu yarinyar nan lokacin auren ta yayi za ta yi aure kuma kaga dai mijinta zai jita kawarsa dai ba zai bata ta tafi can ta je ta abin nan ba so mijinta zai kwashe ta da'awa ta mutu shi kuma wannan yaron mai yada shi yana ne yana yada shi yancin sa to yanzu dan Allah ya ra'ayi akarmakallahu da Allah a cikin dalibanka da Allah ko za a tura a tura wani to har yanzu dai ina ta tunani wa zan tura ko Allah zai sa an samu wani anan ko mutum ɗaya ko mutum biyu kwarai da gaske akwai wani gari a nan shi ma a nan gwarzo a cikin gwarzo ƙauyen gwarzo ne yara ne su ma dai irin ɗalibanmu ne haka suka ɗan shiga irin da'awa ɗin na haka wallahi suna shiga sai suka samu mata wasu daga cikin matan garin sun sa irin wannan baƙaƙen kayan na hijaban nan har ƙasa da niƙabi mai takunkumi wani ma niƙabin ma ina jin da igiyar kaba aka ɗaure saboda tsabar dai a nuna cewa ana wannan wallahi suna zuwa suka ce mu shi'a muke mu ahlul baiti muke yaran suka ce wallahi ko magana ba su yi musu ba kai tashi ka tsaya alhamdulillah gashi nan haka kai ko gashi nan wannan yaran gashi nan ga haska shi gashi na shi ta haska ta wanda yake neman ƙarin bayani gashi na ya same shi ga mutumi na shi ma tashi kai ma tashi don ku san majalisi yana da albarka kun gansu wallahi wallahi kun ga yaran nan ga sunan ba su da aure ba su ga sunan kun gan su ko wallahi fita suke suna zuwa sa ni ban san ma suna zuwa he da suka zo suka ga mu suna zuwa ga sunan suka zo cikin damuwa yaya za su yi to ya za mu zo mu zauna mu anan a birni mu ci mu koshi mu haule fa mu wanke ko ba ka bane mu sa AFS abin nan muna murna mashin ga ƴan uwanmu ana halakar da su ana koya musu zagin Abubakar da Umar a cikin ɗauyuka wannan ci gaba ne ba ci gaba bane kaga alhamdulillah thank god in ji bature kaga ga yaran nan alhamdulillah Allah ya datar da mu so wannan duka kalubale ne challenge ina ga muku yaran da ya shafe mu ne mu dole idan mun ji ana batar da wasu a ƙauyuka dole mu ji damuwa bai kamata ba mu zo mu zauna a nan cikin birni muna da wadattun malamai karatuka koyon shi akwai amma ɗan uwanmu da suke cikin ƙauyuka suna cikin halin hasbunallahu wa ni'mal wakil to irin wannan matasan su muke so kuma dukansu ga su ƴan boko ne wannan yana jami'a wannan yana jami'a wannan yana legal wannan yana college dukansu ga suna ko me ya rago a cikin su suna fita so ku rinka fita ku rinka fita ku shirye group group a unguwannin ku committee committee ku rinka fita akwai ƙauyukan da wallahi nake ga maka wallahi mota ba ta shiga kuma ƙauyen Kano ne mota ba ta shiga mota ba ta shiga ko sati biyu nan da suka akwai ƙauyen da muka je wa'azi daga ina garin nan mai suna mai inda ake rake nan Darci ko can inda ake yanka rake gaba da wurin din nan daga Darci muka shiga wurin ga malai kirma nan shine shaida ne wallahi tallahi muka mota ba hanyar mota ma a gurin muka yi ta lulukawa kuma kaga me dalilin tafiyar muwazin dan garin ne yazo nan legal yayi karatu to shine ke dan zuwa ɗan waɗannan karatukan da ake haka sai yace shi ma dai yana da malamin sa bare ga yace shi aje garin ayi wa'azi ka je ka gani ga malamin kirma nan shaida nan shi muka je wallahi wata juma'a muka je can gurin a can muka yi magarba gaba ɗaya mutanen ga suka tara mana yara ƴan mata da kananan yara da samari da dattawa sun zauna sun nutsu ni dai har na gama wa'azin nan na kai wajen awa biyu ina wa'azi wallahi ban ga mutum ɗaya da yake gingadi ba kuma ko satin da ya wuce na sai suka zo Usman bin Affan bayan musalla suka yi yoga ya suka zuce malam mun zo mun yi godiya malam Allah ya maka albarka mun samu karuwa Allah ya taimake mu muna da bukatar wa'azin nan ana gamawa ma ko daga cin garin ne ko mene yace yace da Allah a dawo wani sati nace wai ai suna da bukata yasa na sha fada ina maimaita ni kun gani nan in an gayyace ni wa'azi in dai nan cikin gari ne billahi alazim wanda aka gayyace ni a kauye na fi fifita sai in je wa'azin kauye 5-7 kafin na zo nan cikin gari dan ni ina gani a fahimta ta zan iya kuskure amma a fahimta ta samarin garin nan matasan garin nan jama'ar garin nan suna da wadatar malumai amma mutanen kauyen nan sun fi bukata gaskiya kauyen dai da ba a fita kuma ga wata dabi'a da ake da shi a garin nan yanzu na sani a Bauchi na sani a Kaduna na sani a sauran jihohi daidai gwargwado idan an tashi za a yi wa'azi za a je kauye wallahi daga cikin birnin ake ta sanarwa a masallaci mota mota ake a ɗebi motoci a tafi a shiga kauyen nan a je a yi da'awa amma yanzu a garin nan ɗabi'ar samarin garin nan matasan garin nan yau da za a sanar da malamin masallacin nan limamin masallacin nan ko wani malami zai yi wa'azi a wuzil ba wanda zai bi shi ba wanda zai bi shi ba wanda yake bari in nemi mota ai malam yau zai je bici zai wa'azi ko yau malam zai je tiga zai je wa'azi ko yau malam zai ba wanda zai bi shi ko mutanen kauyen nan suna da bukatar su ga jama'a cewa a shi a birnin mu ana son addini wani lokacin malamin mu an ba abun hawa bane da shi sai dai je hawo motar haya daga shi sai shi ya je yi ihun sai wa'azin sai ya dawo ba wanda ya raka shi amma idan da za ku je sauran jihohi gayya ake dan kuma ku nuna sha'awar ku ku je ku cika wurin wani lokacin akan je wa'azin haɗu da abokanan gaba ko ba ka bane ba idan dan malamin naku shi kadai ya tafi ya ka gani wani ya je wa'azin ai sai da ya gama wa'azin akwai wani kwari da ake gangarawa wallahi tallahi malam wasu maƙiya suka je suka yi kwance kwance a gindin gero da damana ne yana gangara kwarin nan suka tsaye da shi amma shi aka ɗauko shi kawai suka fitar da makamai suka ce sai mun sassare kai ba ka je kai wa'azi kai kaza ba saboda da yazo tafiya daga garin shi gare ya tafi ba raka shi ba bai da dan hizba ba samari ba ba wanda zai bi shi yace gaskiya na faɗe ta ni ma karantawa ne in ji malam yace in za ku kashe ni ku kashe ni yace bismillah kuma ba zan canja komai ba wannan ni da shi malamin yake ga mu so haka zamu zauna kaga mallam in muna fadan matsaloli sai mu kwana anan don Allah a rinka samun canji don Allah kuma yanzu a zaman mu a garin nan bai kamata a ce muna yin komba komba muna bin local government nagarurka nan muna fita muna yin wa'azi ba kawai mutane idan an kira wa'azi wai sai lecture in ta cikin gari ne wai za a je lecture ƙauyuka ko sanarwa ma ba a yi ma da wahala ma kaji ana sanar da za a yi wai lecture a wasu ƙauyuka kuma malaman nan daidai gurgurdo ana fita so ya kamata mu canja tsari kuma yanzu lokacin da ake da makiyan nan wallahi wasu sabu malamin naka abokanan gaba sun ji cewa zai je wani gurin su tsare shi a hanya su gama da shi shikenan in an kashe ka an kashe ba abin da za a yi me za a yi sai dai in kana da mabiyan da su ma suka rama sun dan huce su ma dan zamanin karamawa nan gaba ko ba haka bane ba yawa ba za mu zauna haka ba duk wanda yayi mana ba daidai ba sai mu masa mun mutai mari ka bashi mari al kafu bil kaf wal rijl bil rijl in ya kare kafa kare kafarsa yawa ba sai an yi wani wa'azi an ce aje ayi ba in wani ya san cewa yaje taba na wani shi ma za a taba shi zai ki taba amma in sai ya taba banza duk sai an ban karar da kowa eh wannan zo ana ta kashe wani malamai mu wallahi malam kun zo kun ci kaza to mu yanzu me za a dauka yau me za a dauka kuwa so kake a zo a kudu ba a ce aje ayi kaza me za a dauka kuwa waɗanda suka damu da malaman su ai ba a taba musu su ko malaman da ba kamar suke musu ba la ahlali wala qawaidi wala ishmawi wala iziya ba abinda su goya musu bauta kwarau su suna da himma a wurin sun damu da malaman su kai kuma da malamin ka aikin sa sai dai ma wa'azi ma ibu kai mai Allahu akbar in masifa ta same shi shikenan ka tsallake shikenan sai ka je ka jiyo ranar da malaman su ka kare babu su za ku gane amfanin sa kowane malami sai bayan ya mutu ake gane amfanin shi majority so ya kamata mu gyara Allah ya mana afuwa wannan yace idan an zo za a yi sallah idan za a yi sallar gawa kenan ko addu'a akwai bambanci tsakanin lafazin mace da namiji akwai bambanci mace za a yi lafazin namirin mace ne Allahumma fir laha warhamha da sauransu na yara ma akwai idan masu yawa ne ma akwai in kuma ba masu yawa bane ba shi ma akwai wannan yake cewa dala malam ina ma'anar wai hadisin da manzo Allah yake cewa babu wani zamani da zai zo face wanda zai biyo bayan sa sai ya fi shi lalacewa na'am haka annabi ya faɗi wannan kuma ya inganta yace to amma dangane da wanda yake cewa nan gaba kowa da komai zai shirya kamar wato kuma ya koma daidai ba a ce nan gaba komai da kowa zai shirya ya dawo daidai ba ya za a ce kowa ya shirya kuma ya za a ce kowa zai dawo daidai ba a faɗi haka ba sai ka je ka dada bincikawa za dai a samu dai lokacin da musulunci zai samu yanci tabbas wannan yana nan yana zuwa amma bai nuna cewa kuma akwai wanda bai nuna cewa babu makiya musulunci ba wannan yake cewa akramakallahu Allah ya kara lafiya da kariya amin yace da Allah malam a samar da wannan karatu wanda aka yi wankan gawa da likafani a sa shi a faifai na DVD domin isar da sako ga waɗanda suke cikin gida da al'ummar musulmi da suke nesa a sama musu shi ta hanyar asayar musu Allah ya maida malam gida lafiya to ni dai aiki na karantar ko ba ka bane in karantar ne bayani dalla dalla magana samar da shi asayar da shi kuma ni gaskiya bana sai da DVD bana sai da CD bana sai da radio bana sai da komai yawa to ga kai da mun kune aikin kuma la adam sai ku zo ku ce za ku yi abu kuma ba ku yi ba gashi nan rike takardar nan ku je ku kawo musu shine da awar da za ku yi ku ce maka fi sabilillahi zuwa wani sati sai a kyauta ta shiga dan uwa malam Abdullahi nan ku haɗu ku bubbuga aje a gyara a kawo mutane so insha Allah ta'ala za a kawo da yardar Allah wannan yake cewa da Allah malam ina so a jawo hankalin mata da suke zuwa wajen wannan karatu wasu su sukan zo wucewa ta gaban maza ko an fara karatu haka misali sai suna wucewa da sutarar da bata kamata ba babu cikakken hijabi niqabi ma ba sa sawa wasu so da Allah yana da kyau a ga musu rinka sa kaya mai kyau da ya dace da shari'a da suna sa niqabi kasirin dauka hankalin maza wannan abu ne mai kyau iyayen mu mata ku gane wannan ku mutunta kanku ku kemanta kanku nan ba gidan biki bane ba sai ai musu hakuri kuma da Allah saboda kaga yanzu wasu suke zuwa kuma makaranta wata a rayuwarta ma bata ma taba zuwa wurin karatu ba bata ba zuwa wajen karatu ba sai yanzu din ake dan zuwa so dole za a iya dan samu yan gyare-gyare to amma muna fatan committee masallaci zai duba wannan lamari a taimaka musu ko kafin ai sallah a rinka zuwa ana dan orienting din su haka kafin ai sallah a rinka zuwa a fadakar da su a nuna musu muhimmanci kuma yanzu kun ji duk mace idan za ta zo sai ta zo da kaya mai sutura ta lullube jikinta sosai an so ta sa niqabi ta rufe jikinta wanda kuma dama suke zuwa da matansu to yana da kyau su ma su zo da sutura mai kyau insha Allah na san sako ya isa kuma za mu ga canji da yardar Allah tabaraka wa ta'ala wannan yace da Allah ina neman addu'a dangane da halin da mahaifinmu yake ciki ai mana addu'a Allah yayi masa to Allah yayi masa Allah yayi masa mu Allah yayi mana wace kasa ya kamata a fara turawa yayin bin neman mace kowace aka tura yayi ba laifi bane ba wannan ina jin mace ce ko namiji ne Allahu alam yace da Allah mallan ina neman haihuwa amma har yanzu Allah bai bani ba har mutane suna yi mini gori da habaici ina jin wata mace ce wannan akwai abin ta sai kwarai dan haka nake neman addu'a ma su yi mini addu'a su yi min addu'a kuma adine mun gori kuma da Allah mallan ayi musu nasiha ma su yi mun gori akan ban samu haihuwa ba kun ji ko to yanzu kaga dai haihuwa nan wasu gurin ta suke yi ga wata kuma ta haiku tana nema kuma ina gaya maka iya tashin hankalin da mace za ta shiga a rayuwa da abin tausayi ka ga macen da ba ta haihuwa ba samu haihuwa ba ita hankalinta a tashe mijin ma hankalin a tashe musamman Allah ya jarrabe ka sauran matanka suna haihuwa ita kuma ba ta haihuwa cewa za a yi kaje ka ci wani dacin ita ka ba ta so ta haihu wahala damuwa matsala sai ga mace ta zauna tana ta kuka haka kawai me ya same ki ba haihuwa suna son haihuwa mata wasu so dan Allah wannan mata take cikin wannan yanayi mu yi tawassuli da wannan karatu mu roƙan mata Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya bazuta ta da haihuwa na gari in kuma namiji ne shi ma Allah ubangiji ya bashi dacewa ƴaƴan nan da kuke gani akwai albarka a cikin su saboda Allah alƙalli dai danka ya maka addu'a bayan ka mutu Allah alƙalli danka ya je kabarin ka yi maka addu'a bayan ka mutu Allah alƙalli ka mutu ka tafi danka ya dauki responsibility na gidanka da yawa gidajen da masu gidajen sun mutu sun bar ƴaƴan su suke rike da gidajen bayan sun mutu amma duk gidan da aka mutu ba a bar kowa ba gidan bajewa yake yana dan mata ba sa iya rike kansu sai dai kowa ya kama gaban shi to shine amfanin a samu ƴaƴan suna da albarka in Allah ya datar aka samu albarka so wannan bai Allah da bata samu da ba ko bata samu diya ba to ki hakuri ina tunatar da kaina na Aisha kin ga dai gata ba kaina na Aisha ba miji gadara da miji ba kaina na Aisha ba amma yau na Aisha haka ta kare zamanin ta da annabi ba ta haihu ba kuma annabi ya tafi ya bar duniya ya bar ta gaba ɗaya shekara 18 a lokacin da yanzu ke baki ma fara tunanin aure ba shekara 18 baki ma fara tunanin zaki aure ba to gaba ɗaya annabi ya bar duniya ma ya bar na Aisha da shekara 18 tana cikin ganiyar yarintarta kuma Allah ya haramta a auri matan annabi haka ta hakura ta maida kanta dattijuwa a dole ba da ko daya yau a kiyama Allah zai tada mata da ƴaƴansu na Aisha ba ta dashi sai ya kamata ki yi hakuri ga na Aisha ma Allah bai bata ba kuma ta zo da annabi kuma ya so an tambaye shi wa ka fi so a duniya a cikin mata yace Aisha duba fa annabi wanda ya fi so amma kuma Allah bai bashi haihuwa tare da ita ba so sai ki hakuri kai ma sai kai hakuri ana yin abubuwa daga sunan na zamani da to ba hali yawanci akwai irin dan artificial germination da ake din nan dan da shan abin nan da ake akwai wanda malamai suka halatta idan ana da hali amma wannan sai mai kudi in an dan fita dan masar nan Egypt suna yi ko India ko abinnan Saudi Germany ko ina ne suna yi yanda ake shine sai a ji a debo a tsiyayo maniyin mijin a tsiyayo mani ita matar dan dawo mani namiji da mace shi zai bada da'ai idan an yi sai a zuba shi a cikin kwalba an gane ko haka sashi a cikin kwalba ya kai wani lokaci to sai a sake dawo da matar sai a debo shi sai a sa mata a cikin mahaifarta da yardar ubangiji kuma sai ga ta dauki ciki kuma ta ni na san matar da aka yi mata haka kuma ta kuma dan yana nan so wannan amma gaskiya akwai kudi sai masu kudi sai masu hali shi yasa kudin ma ana da bukatar su wani lokacin ko koyo shi ma dai ko to muna fatan Allah ya taimake ta kuma yanzu da Allah mallan ya kamata mutum ya dan uwansa gori saboda bai haihu ba ita haihu wannan faskare ne aikin karfi ne to nan kasa ne to nan rijiya ne ha rabuni fa rabuni wani ya auri mata ta farko bai haihuwa aka ce da karawa matar ce ba karariya ba ta haihuwa ya karo wata ita ma ta jona layi ba ta haihu ba bayan yan shekaru an je an duba shi lafiyar sa kalau an duba matan lafiyar sa kalau Allah bai kawo haihuwar ba yaje da karowa yayi uku yaje da karowa su hudun gabaki daya rugus Allah ya rike haihuwar kuma an duba bai da matsala a ce yau ga ciwo babu mai bada haihuwar yaki wasu kuma suna nan suna kashe yayan ciki shi ka dauka wallahi sai an zubar da shi a gidan nan ni ba zan yadda da wannan rashin mutuncin ba baki da aiki sai ciki da goyo ni ba zan yadda da kaza aikin kenan wata mata ta kawo fatawa tana cewa mai gidanta ya matsanta mata ta ce sai dai aje a murde mahaifarta aje ai mata abin nan a juye mahaifar gaba ɗaya ta daina haihuwa ita kuma gaskiya tana ganin waɗannan ƴaƴan ai ba ta da garanti za su rayu ko ba za su rayu ba kuma wane ne zai cece ta a cikin su Allahu a'lam na ce ai abin da zaki gaya masa mai sauki ne sai ki ce ku tafi akwai inda ake fidiye maza ko baka bane yake kwarai ko da gaske sai ku tafi ke dai ai miki afuwa da Allah ku tafi aje a fidiye shi ba shi ne matsala ba ai ke din ba fiwa wata kika sha kika haihu ba ko baka bane ba kuma dabino aka baki kika haihu ba yawa dole akwai alaka to shikenan sai yaje shi a fide shi ba shikenan ba kuma an fide shi ba wani abu ne zai ragu da shi ba komai lafiyar sa tana nan amma dai haihuwa ce bara ƴaƴan kwaikwayen haihuwan ne babu su bara a same su ba to wannan abin da maza ya kamata su rinka yi na adalci kenan ku daina zagin mata kuna sakin mata saboda suna haihuwa ko na makamancin wannan ana gaya masa yace a ba zai yi ba nace to kewa ki ce ba zai yi ba ka san illar mutum yaje sa a juye mahaifar matarsa zai iya yiwa bayan ya je sa an juye mahaifar ta daina haihuwa shi kuma ya fadi ya mutu idan ya fadi ya mutu ita kuma bata gama aure ba za ta je ta kara aure mijin da za ta aura nan gaba shi kuma yana son haihuwa kuma ita ma tana buƙatar haihuwa kaga daya nabi zai iya yiwa ƴaƴan da kika haifa din aka ce sun isa su je su yi hadari su mutu a garin nan an yi gobara ƴaƴan gida gabaki ɗaya duk sun kone kurmus iyayen suka tsira to ya zaki baki da wanda zai miki addu'a bayan kin mutu abu na uku zai iya yiwa ya sake ki ma da namiji na wannan zamanin sai dai addu'a Allah rufa asiri Allah ya lallaba mana kin zo kin gama ya hana ki haihuwa ya je ya juyar da mahaifar kuma daga baya zai rubuta miki takarda isallame ki lafil iri wa lafin nafiri ke ba a sama ba ke ba a kasa ba kin je gidan wani kuma ya gaba karari ya ce ba ki haihuwa ki kasa samun gudan zama to akwai matsala kuma gaskiya ba adalci bane ana zuwa ana murdewa mata mahaifa ko aje alala ta mahaifa hana haihuwar gaba ɗaya ba ne ne bane ba laifi mutum zai iya planning a spacing kuma ka bane a ba mace dan rata shekara uku haka tana dan hutawa tsakanin haihuwar wannan ba laifi ta huta bayan shekara uku shekara huɗu ta sake daukan ciki ba laifi bane amma a ce wata daina haihuwa gaba ɗaya to in waɗannan abubuwan sun faru fa kuma ina maganar da manzo Allah ya ce sanaka huta nasalu ku yi aure ku samu tsatso mu samu zuri'a zan yi alfahari da yawan ku manzo Allah ya ce al'ummata zan tara su a kiyama in yi alfahari wa sauran annabawa alfahari na halal cewa duk waɗannan jama'a ta ce to yanzu kun zo kuna ta kashe aya kun hana a haihu to ina wannan abun yanzu fa labarin da yake zuwa mana shine ku yi hakuri saboda kun ga karantarwa muke mu faɗi gaskiya dan mu gyara yanzu yaro saurayi sai samu yarinya budurwa zai aure ta ka duba fa shi fa gaibu ne ma yana haihuwan ko baya kuwa to ni fa gaskiya yanzu lamarin al'amarin nan yawan haihuwan ƴaƴan nan ni ba na san su yawa muna dan samari da budurwa gaskiya wanda a dan bari sai mun dan huta an yi kaza 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 da sauransu sai je zuwan farko cikin na zasu fara alaƙar aure je dirka mata allura ta planning mace ana daukar ta ranar da aka kai ta fa ana kai ta fa mutane wai su kai ta wai asibiti wai aje a mata allura wai family planning ku je ku tambayi likitoci illar yin planning kafin ki fara haihuwa wata wallahi daga nan kin wuce kenan kin daina haihuwar so kuma ya kamata iyaye ku rinka orienting ƴaƴanku ku daina bari ana samu sunna aqidar shi namiji diyarsa in ya gama lalata ta idan ya gaba ratan wuri ba fa sallaman ta zai akwai wanda ana zuwa an fara bata kwaya ranar farko za a alakar aure an bata kwaya dan jefa kwaya saboda kar ta dauki ciki saboda wata ita kuma ranar farko sai ta dauki ciki insha Allah alƙawarin Allah to su kuma ba sa so ƴaƴan zamani samarin zamani su gaskiya haifuwa wani niki niki yarinya tana budurwa ta zo tana yawo da ciki niki niki shi bai yadda ba tofe tofen ya yawan sukanin zama da kyar tashi da kyar yawan cin kasa da neman kashin awaki za a ci duk shi bai yadda da wannan ba to kun ga wani akwai cutarwa so don Allah ayi kokari a daina dan kowa halaka ƴaƴan al'umma annabi ne wala taqtulu auladakum khashyata imlaq wala taqtulu auladakum min imlaq katina kai ma fa ba kai kade bane a gidanku da an yi wannan murdin murdin wata kila da baka zo ba yawa ana cutar da mata da yawa akwai wanda wallahi wannan planning din shine sababin mutuwarta cikin ya ki samuwa in an zo za a dauki sai a dauke shi a wajen mahaifar yace wani abu wato wani abu abnormal yace developing outside abinda kamar zaka yi cewa bai zai yi ba akai ta wahala akai ta wahala kansa ta samu wani ne menene saboda planning din yayi yawa gashi nan yana cutar da su wata yasa take ta kumbura a gama ce wallahi mallam ita ba wannan kai take ce ba ita ba kaza take ce ba kullun ga ta da yadda take amma wallahi idan ka girman da za ta abin da baka mamaki wata sai an tsara mata kofar ta saboda wannan allurar daga cikin disadvantage din da take wa mata kumbura a ga mace tana habaka tana kumbura to in mace kuma girman ta yayi yawa kuma matsala ne eh zama da kyar tashi da kira akwai matsala babu kazar kazar yawa akwai mushkila daidai wa daida dai Allah sa albarka to wannan ma matsala ne bari ma an bari ni saboda waɗanda suke zaune a gaba na yawanci ku ba ahalin abun bane ba in bari kar wani ya je shiga wani yanayi daban mara kyau a tambaya ta karshe wannan sai wani sati zan amsa ta wannan ku taimaki ita ma wannan matar shine amfanin su rinka zuwa makaranta suna sauraron ilimi sai suna gaya muku damuwar da suke ciki za ku tausaya musu yanzu ga abin da wannan matar take cewa mallam na dawo daga gida sai na ga mijina tare da wata mace a gidana ma'ana ta kama mijinta yana barna da wata mace tace sai ta yi masa magana wani ya za ka yi min haka wani me yasa kai haka tace yana buɗan baki sai ya ce ni ma idan ina so na tafi wajen wani namijin to yanzu shi ne ta rubuta shi da Allah mallam ina neman shawara yanzu ka duba mallam irin wato renin wayo da rashin mutunci barnar ma idan mutum zai iya zo gidansa kisa duk wanda ya kuskure ya je ɗabi'arsa saboda neman waza a aura ya ɗauka ya bar bai bincike ba sai ka yi kuka ka zubar da hawayenka ba mai share maka Allah dan akwai muggan mabarnata saboda wasu sun ce wai ai ba a bincike yanzu in dai an zo ne da dan haske haske an ga da ni'ima kurin a cikin ku ya a bashi aina wani zai zo da haske zai zo da komai zai zo da menene da sauransu amma bai da mutunci daddara yanzu yarka ne ta shiga cikin wannan abu a ce ka auren masa ya yaje ya dauko wata matar banza ya kawo mata ɗakin ta gidanta wallahi wallahi ƴan uwana masu saurare na akwai matar da take ce mun alƙawarin Allah wannan ta kama ta gani idan ta tafi unguwa insha Allah mai gidanta yana bata awannin da za ta je ta dawo tace wallahi sai ta zo ta tarar da zanin gadanta shimfidar gadanta bayan da ta tafi ta bar shi ba ta zo ta tarar da abubuwan da bai kamata ta gani ba ya dauko matan banza a ɗakin ta akan gadanta yake barnar tace malam me zan yi da wannan mutumin amma soyayya akwai soyayya an yi auren soyayya yana son ta wallahi ni ba na iya bacci in ban tuna ki ba wallahi wallahi duk wannan munafircin na ƙarya duk ana yi to babu abin tausayi irin matan zamani waɗanda ba su da zurfin tunani ɗan gaggawa ɗan rawar kai shi yasa manzo Allah ya ce idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu kulura da addini kulura da dabi'a kar kulura da kudi kudi ba shi bane kudi ba shine solution ba wallahi wasu suna da kudin wallahi ba su da kwanciyar hankali wasu suna da kudin ba su jin dadin kudin wasu suna da kudin ba su da nutsuwa wasu suna da kudin kudin bai musu amfani ba yanzu irin wannan dan Allah me ma zaka faɗa ni da naga wannan takardar sai daga bana ya sara wallahi to me zaka ce mata malam ta hakura ke ta zama wulaƙanci wata ta ce wallahi malam mai gidana a nan gidan na kama shi a falo yana luwaɗi da wani saurayi a nan gwar ta kama shi ta ce wallahi ɗan luwaɗi ne ta ce malam bayi da lokaci na in na ci sa a shekara ya saurare ni sau ɗaya sau biyu ta ce na yi wa iyayena na magana na musu bayani an ce baki rasa ci ba baki rasa sha ba akwai matsalar ci babu rigafa ba matsala abinci ba kitchen dinki da abinci kullun da store dinki a ba matsala me kika rasa ka masarufi akwai ko babu aka ce ba matsala ce to kun kan dadi